أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، وعلى آله حق قدره ومداره العظيم. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan zawiya mai tarin albarka, zawiyar da take nan garin Niyame cikin unguwar Lazarai, zawiyar Alhaji Bado wadda take karkashin malamai kamar haka: su Sheikh Yusuf da su Sheikh Malam Ali. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon halarta wannan zawiya mai tarin albarka tare da babban bako wanda kuke ganin shi zamne gabanku, wanda ya zo daga hadara ta Maulana Sheikh Gibri Mazul Ma'arifi radiyallahu anhu. Wannan bako da yake gabanmu zaune shi ne Sheikh Ayuba bin Sheikh Muhammad Al-Karam Sani. Ya zo ne daga guru kamar inda na gabatar, kuma an kwana biyu garin nan an gabatar da muhadarori da dama. Jiya an gabatar da muhadara gidan radio na Famai, yau ma an gabatar da muhadara radio Amfani. Sannan jiya bayan magariba an yi majalisi zawiyar Sheikh Shu'aib radiyallahu anhu. A yau kuma sai ya kasance rana ce ta ƴan Lazarai. To muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu miƙa abin magana zuwa ga Maulana Sheikh Ayuba bin Sheikh Muhammad Al-Karam Sani radiyallahu anhu, domin ya faɗa mana abin da Allah ya rabauta mu da shi. Akramakum Allah bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كما يدن يقباتر وما لمصطفى يقباتر منذ زيارة شيت أمؤوات مصمم لك جهر يودي لك قرنقر لك زاوير مولم الشيخ محمد كبريما واندع يوم قانم مفضو أشتمونا قرينا يمي عاصمة تا جمهورية نجر، wanda kuma jiya ko shekaran jiya muka haɗa muridan wannan zawiya suka gayyace mu da mu kawo ziyara mu gaishe ku, sannan kuma mu gabatar da muhadara takaitacciya. Kasancewar bayan sallar isha akwai shababul faida sun shirya zamanin musamman wanda za mu gabatar a can wajen su. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu musulmai, muna gode masa da ya yi mu mutane ba dabbobi ba, muna gode masa da ya sanya mu cikin mabiya ta tariqa Ahmadiyya, Muhammadiyya, Ibrahimiyya ta Maulana Sheikh Ahmad bin Muhammad al-Kunti al-Tijani. Sannan kuma muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa mu cikin madiyar Maulana Sheikh Ibrahim Iyad radiyallahu ta'ala anhu. Sannan muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan gari mai albarka, wannan zawiya mai albarka. Abinda za mu iya faɗa a cikin wannan lokaci da muke ciki takaitacce shi ne, ƴan uwa Tijaniya ko ina suke su na sanin su wane ne jama'ar su da wa suke tare, saboda yanzu wani zamani ne wanda ya bambanta da zamanannuka waɗanda suka shude a baya. Ko wace jama'a tana tattare yanata yanata abin na yara ke cewa na namu na namu ku zo mu je. Wannan shi ne zamanin da ake ciki a yau, wanda za mu ga kungiyoyi da suke nasabta kansu zuwa sunna, za ka same su suna harkokinsu yanasu a tsakaninsu. Da wuya a yi wani taro na musulunci wanda kungiyoyi na izada a ce sun gayyaci yan tarika ko sun gayyaci yan shia, zai yi wahala kai ba zai ma taɓa yiwuwa ba. Kamar yadda haka su ma kungiyoyin shia za su yi lamurrukansu, to dole ne mu ma Tijjaniyawa a irin wannan zamani kada mu yadda mu haɗa kai da wasu waɗanda ba namu ba ne, wanda kuma za mu shigar da su cikin lamurrukanmu, wanda hakan zai sa ba za mu kasance muna da sirru ba. Duk abin da muke yi abin yakan iya fita ya je gun maƙiyanmu, wanda kuma waɗannan waɗanda muke haɗa kai tare da su ɗin nan inda za su je su yi laifi, to dole ne wannan laifin mu ma zai shafe mu saboda kasancewa ana ganin mu tare da su. To saboda haka wannan abu ne wanda yake da muhimmi sosai. Misali, waɗannan titintinu da ake ce ma Boko Haram ba waɗanda suka taso a garin Maiduguri daga Bisani ya shiga jihar Yobe, fitinar ta shiga su jihar Gombe, su jihar Bauchi da su jihar Adamawa. To sanin kowa ne wasu kungiya ne waɗanda aka fi sanin su da kungiya ta Izala, da bangaransu daban-daban ko Salafiya. Wannan fitina ta taso ne a gindinsu, su suka cinna wannan fitina wacce ta yi sanadiyar kashe mutane sama da miliyan ɗaya a Nigeria. Kuma fitinar ba ta tsaya kawai a Nigeria ba, sai ta shafi ƙasashe makwabta, ta shafi ƙasar Shadi, ta shafi ƙasar Cameroon, ta shafi ƙasar nan ta Niger. To sanin kowa ne inda a ce duk tarurruka waɗanda muke gabatarwa za mu na kiransu muna yi tare, ba zai taɓa yiwuwa wannan fitina ta taso ba tare da an shafa mana da kashin kaji ba. Za a ce to ai wannan kungiyoyi suna haɗa kai da yan Tijjaniya suna yin wa'azi, suna haɗa kai da yan Tijjaniya suna yin kaza, saboda haka wannan fitina su ma da hannunsu a ciki. Amma kasancewar kowa ya riga ya sani cewa waɗannan kungiyoyi da suka tada wannan fitina ba su da abokanan gaba da ya wuce yan Tijjaniya. Asali ma kungiyoyin an kafa su ne saboda yaƙi da yan Tijjaniya, saboda hana zikiri, don wannan aka kafa waɗannan kungiyoyi. Saboda haka ne babu mutum ɗaya da zai iya buɗe baki ko a gidan rediyo ko a gidan tele ya fito ya ce wannan fitina da hannun yan Tijjaniya, ko wannan fitina da hannun yan Faida mabiya maulanmu Sheikh Ibrahim Iyaz. Ba wanda ya sai ya fito wannan magana, kowa ya san suwa suka tada wannan fitina. Me yasa muka samu lafiya? Aka wanke mu, jami'an tsaro da hukumomi duk suka tabbatar da cewa ba mu da hannu, ba ruhunmu da waɗannan fitintunu waɗanda suka zo suka shafi waɗannan ƙasashe da na yi magana a kansu. Ba don komai ba ne, saboda sun san ba mu da alaƙa da su ta kowane ɓangare. Ba sa gayyatar mu wa'azuzzukansu da tarurrukansu na addini, mu ma ba ma gayyatar su. Kowa ya riga ya san da haka. To haka nan, misali shi'a, kun sani shigen wata fitina, shigen wannan ta taso a shi'a nan a Nigeria nan ma a Zaria, wanda har ya kai ga rusa musu masallaci da rusa gidan shugabansu, wanda har yanzu maganan nan da muke shugabansu yana nan a hannu an kama shi. To saboda haka kaga kenan a ce su ma shi'a muna haɗa kai da su, muna zama tare da su,
za mu yi maulidi mu gayyace su su zo su yi wa'azi a gun maulidin mu, ko su yi maulidi su gayyace mu mu je mu yi wa'azi a gun maulidin su. To idan wata fitina irin wannan da ta taso ta faru a Zaria, in ta taso ba zai yi mu koma gefe mu ce ba ruwan mu ba ci, saboda ana ganin mu tare, ana ganin mu tare. To saboda haka alhamdulillahi mu yan tijaniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dukkan abin da muke bukata. A yau tijaniya ba za ta bukaci wasu malamai a wasu fannoni ilimi ba, ta ce ba ta da su sai ta je kungiyar izala ko sai ta je kungiyar shi'a za ta samu wannan malami mutakhassisi a wannan majali a wannan fanni ta koya mata ga karatu. Wannan ba wanda zai iya tunanin wannan, sanin kowa ne da su ƴan shi'an da ƴan izalan gaba ɗayan su gabannin a kafa waɗannan ƙungiyoyi almajirai ne na su tijaniya, wanda suka je suka balle suka kawo su ƙungiyoyi a ƙasashen waje, wanda aka kawo izala a Saudiya, aka kawo shi'a a Iran, wanda suka balle. To saboda haka mu ƴan tijaniya a Qur'ani ba ma bukatan wani malamin Qur'ani a ƴan shi'a ya zo ya karantar da yaran mu Qur'ani, ba ma bukatan wani malamin Qur'ani a ƴan izala ya zo ya karantar da yaran mu Qur'ani. Asali ma a duniya gaba daya waɗanda suka fi yawan mahaddata su ne ƴan dareka a duniya gaba daya, ba ana magana akan Afrika ko Nigeria ko Niger ba. Saboda haka ba ma bukatan wani malamin Qur'ani a gunsu, kamar yadda ba ma bukatan wani malami a wani fannin ilimi a ce ba mu da malamin fiqh sai mun aro a gun ƴan izada, sai mun aro a gun shi'a, ba haka bane. Hakanan duk wani fannin ilimi, ko nahwu ne ko sarfu ne ko tafsiri ne ko hadisi ne ko musalaha ko musala ko usulul fiqh, duk fannonin ilimi alhamdulillahi Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta ƴan tijaniya. Tijaniya ba ta bukatan kowanne malami a kowanne fanni a kowanne majali. Haka idan muka zo bangaren tattalin arziki, masana tattalin arziki suna cewa tattalin arziki yana da alaka da yawa ne, wanda mu kuma alhamdulillahi a Nigeria kadai ƴan tijaniya sun kai miliyan 60 a Nigeria kadai. Saboda haka a West Africa, Afrikan nan ta yammaci tun Maulana Musa Ibrahim Yazid yana raye, aka fitar da wani sakamakon cewa akalla yana da jama'an da suka kai miliyan 50 a West Africa, a Gharb Afrika. To saboda haka idan yawa muke bukata, mu aro wasu ko mu kira wasu su zo su yawaita mu, ba ma bukatan wannan. Saboda mun fi kowa yawa a Gharb Afrika, a Afrika ta yamma, kaga ba za mu gayyace wasu saboda su zo su yawaita mu ba. Haka tattalin arziki na da alaka da yawa. Saboda haka a yau mutane miliyan 50 din nan tun zamanin Maulana Musa Ibrahim Yazid yana nan a raye, yanzu da su wasu sama da shekara 40. To saboda haka daga wancan lokacin da ya rasu zuwa yau kuma nawa ne adadin ya karu akan wannan. To saboda haka wannan ma kuma duka ana magana akan almajiran Maulana Musa Ibrahim Yazid, almajiran su ne miliyan 50 din. Ba ana nufi ƴan tijaniya bane miliyan 50 a Afrika, na rigaya na yi bayani a Nigeria ma kadai akwai ƴan tijaniya miliyan 60. Kaga kenan ba ma bukatan wasu kungiyoyi na izada ko wasu kungiyoyi na shi'a domin su zo su yawaita mu, kamar yadda ba ma bukata mu yi amfani da su domin mu gina tattalin arzikin mu. To saboda haka cikin mu akwai ƴan kasuwa, falillahi alhamdu wal minna, cikin mu akwai ma'aikatan gwamnati, cikin mu akwai waɗanda suka karanta kwasa-kwasai fanni daban-daban. Ba ma bukatan kowa, ba ma bukatan tattalin arzikin kowa. Saboda haka za mu iya zama da gindinmu, za mu iya tsayuwa da kafafunmu ba tare da mun jinginu jikin komai ba, musamman ma idan aka duba rigimanmu da ƙungiyoyin izala ba komai ba ne. Suna la'antan waliyai, suna aibanta waliyai, waliyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya shaide su tun a duniya, yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. lahul bushratil hayati dunya wa fil akhirah din nan yake da yake ya fasu da nan sifofi na tun a duniya to su ba su da baki sai bakin aibanta wayannan waliyai to saboda haka ne muke yin rigima da su to in muka duba wannan to ina ga wanda shi kuma yana aibanta a iyayen waliyai saboda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su iyaye ne agun waliyai wanda maulan mu shida mu tijani cikin jawahirul maani yake cewa amaluna wa amal wa amaluna wa amaluhum ka mashin namla wa sar'anil qata haka yake cewa su aikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin waliyai ko mun girman wadannan waliyai kamar tafiyan turuwa ne da kuma sauri da kuma tashi irin na tsuntsu da ake ci maka ba wanda tsuntsu ta yaya tururuwa za ta tarar da tsuntsu to haka yace ba zai taba yiwuwa wani waliyi ko mun girman sa a ce ya tadda wani sahabi ma'aiki alayhi salatu wassalam a daraja ba in har zamu yanke hulda da mu'amala da wa'anda suke aibanta waliyai bayin Allah salihai to danne kuma zamu zo mu hada kai da kuma wa'anda suke fada da iyayen wadannan waliyai din sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine asasin abinda aka gina aqidu na shi'a gaba daya cewa ba zai yiwu kai shi'a daidai wannan lokaci kuma a ce kana soyayya da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba abinda mu malaman mu suka tarbiyantar da mu sun ahadul baiti dangin manzo sharifai da kuma sun sahabbai da sun iyalan gidan manzo matansa gaba daya da wannan muka tarbiyantu da wannan ne muka samu tarbiya amma aqida ta wariya muce muna son ahadul baiti ba ma son sahabbai ko muna son sahabbai ba ma son ahadul baiti sharifai au ba ma son matan manzo sallallahu alaihi wasallama wannan aqida ce wanda iyayenmu malamanmu ba akan wannan suka gina mu akai ba hasali ma da zarar kana son sharifai dangin manzo sallallahu alaihi wasallama kace baka son matan manzo ko kace baka son sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ma'aiki alaihi salatu wassalam zai watsa maka soyayya da kake wa sharifai da ahlul baiti zai watsa maka yace ba na bukatan wannan soyayyar sharifai ahlul baiti wanda zai karbo shine idan ya hadu da soyayyar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ya hadu da soyayyar matan manzo sallallahu alaihi wasallama gaba daya to saboda haka duk wata aqida wacce aka gina ta akan gaba da waliyai ko aka gina ta akan gaba da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ko matan manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan aqida ta fi karfin mu wannan aqida ba aqidar mu bace ba akan wannan maulan mu sha'ama tijani ya daura mu akai ba to saboda haka yanayin zamani ne yanzu dukkan jama'a tanasu su tattare ya nasu suna harkokinsu bakinsu daya abubuwansu bai daya kada su janyo wani wanda baya cikinsu su janyo shi ya zo ya shiga cikinsu saboda duk wata fitina da ta taso a gun wancan to ba zai yi kai kuma ka kare kanka ba wannan abu ne wanda ko ina idan muka je muna jan hankalin mutanen mu tijaniyawa akan wannan saboda kada su je su rabu da wasu wadancan suta da fitina kuma a zo a shafa mana da kuma kashin kaji sannan kuma wajibi ne a zawiyoyinmu irin wannan kada mu mance da tarihin iyayenmu magabatanmu shehunan dariƙa idan muka duba tarihin za mu ga cewa musuluncin ma su suka yi dakon musulunci sama da shekara 1000 wanda babu wata daula ta musulunci da ta kafu a tarihin musulunci face da gudumawa na iyayen musufaye tun gabanin a samu tariƙa ta tijaniya sauran wasu tariƙu irin su Kadiriyya ko irin su Bustaniya ko irin su Adarisa da makamantansu su ne suka yi dakon addinin musulunci suka yi dakon ilmummuka na musulunci gaba daya ta hannunsu ne aka samu har zuwa lokacin su maulana Sheikh Umar Foti wanda Sheikh Umar Foti wanda almajiri na Sheikh Muhammad Ghali wanda Sheikh Muhammad Ghali kuma ya hadu da maulana Sheikh Ahmad Tijani wanda shi Sheikh Umar Foti duk wata sahawa da kuma yaduwar musulunci da aka samu a gurbin Afrika da gudubowar sa a ciki saboda shi ne ya zo ya musuluntar da kabilu iri-iri cikin Senegal ya sa su cikin musulunci cikin Mali ya sa su cikin musulunci cikin Burkina Faso ya sa su musulunci wanda daularsa tarihi yana nuna cewa ta gabaci zuwa arewa daularsa sai da ta shigo kasar Niger ta yanzu to saboda haka in muka duba su Sheikh Usman Dankoji wannan in Sheikh Muhammadu Sunusi haka irin Sheikh Muhammadu Mahdi na Sudan wanda shi Sunusi ne yana bin tarekatar Sunusiya ne in muka duba daula ta Usmaniya zamu ga cewa duk waɗannan su ne suka zo suka yi wa addinin musulunci aiki a gurbin Afrika babu wani malami na Shi'a ko wani malami na Izada wanda ya kafa wata daula ta musulunci ko ya haddatar da mutane Qur'ani ko ya yada wani fannin ilimi ko dai babu asali ma a tarihin musulunci ya yadu a gurbin Afrika ne tabi'iyyan ya yadu saboda haka ba za a dauko mana addinin Saudi ko a dauko mana addinin Iran a zuwa ce za a nuna mana addini ba saboda haka Saudi daula ce wanda Makka da Madina suna cikin wannan daula amma su waɗanda suke hukunci a wannan daular a yanzu ba su da hannu akan duk wani musulunci ko littattafan musulunci da ya yadu a gurbin Afrika gaba daya to saboda haka dole ne yan uwa mu haɗa kai mu kasance tsintsiya matsauranci daya sannan kuma mu saka yaranmu karatu da haddace Qur'ani ya zama shi ne farko daga cikin abin da muke bukata yaranmu su haddace sannan kuma in sun haddace Qur'ani ya kasance ilimin mukan da suke barazanar ficewa a cikinmu to lalle ne mu sa ido mu ga cewa muna karanta fiqh muna karanta hadisi muna karanta tafsiri da sauran fannonin ilimi suna hausa ya kasance muna karanta su wanda kuma za mu shiga cikin karatun zamani duk wani fanni na ilimi ya kamata a same shi a kowace zawiya a ce a wannan zawiya muna bukatar likita ba sai mun je mun nemo likita a wani anguwa ba a ce a yaran zawiya akwai wanda ya haddace Qur'ani ya je karanta likitanci a jami'a muna bukatar gini ko building mana injiniya na gini ko za a gina masallaci ba mu bukatar mu je mu aro mu gaya wa wani ya kamata ne anan zawiya ko wanda ya haddace Qur'ani bayan haddansa ya je karanta wannan building din haka duk fannonin ilimi na zawiya ko internet ne ko computer ne ko lissafi ko business kasuwanci to ya kasance muna da yara 'yan zawiya waɗanda suka je suka karanta suka dawo amma kada mu mance karatun yaranmu farko ya kasance haddace Qur'ani ne saboda Qur'ani nan shi ne gatanmu idan yaro ya haddace Qur'ani ka buɗa masa kwakwalwa na fahimtar duk wani karatun zamanin nan sannan kuma ka haddin ya haddace Qur'ani ka futa da daukan ɗawainiyar tarbiyyantar da shi saboda haka Qur'ani ya zamanto shi ne farko sannan mu gina duk fannonin ilimi ya kasance muna samu a cikin jama'anmu a cikin muridai na zawiya gaba daya ba tare da mun jingina da komai ba tare da mun jingina da kowa ba hakanan muridan zawiya su kasance suna da sana'ayi a duniya saboda wannan zamani ne na rige-rige a tattalin arziki ma'anar wannan kuwa shi ne za ka ga kungiyoyin nan da muke magana a kai suna raɓanmu saboda su lalata muridai ne za su shigo cikinmu domin su lalata mana muridai su janye su su ɗauke su su tafi da su a cikin akidunsu don wannan suke raɓanmu musamman Shi'a saboda haka a yau za ka ga cewa ka duba satellite na duniya, channel na duniya, za ka ga cewa na musulunci za ka ga galibin su ne yin izada ne. Za ka ga cewa Shi'a suna da channel na satellite, ta hanyar channel ta satellite za su yada aqidinsu. Kai kana nan wazifa a kofar gida, can kuma matarka a cikin gida tana kallon channel satellite na yin izada, tana daukan aqidun anan. Yaranka a cikin gida suna kallon satellite channel na yan Shi'a, suna daukan aqidun Shi'a, kai kuma a kofar gida kana yin wazifa. Kaga kenan yaki yana cin ka ne ta inda kai baka sani ba. To saboda haka ne ya janyo wannan, saboda rashin sana'a ne, a rashin abin yi a cikin jama'ar mu. Ga munan muna da yawa, amma yawan mu din bai mana amfani ba. Saboda menene? Saboda yawancin mu ba sa yin sana'a. Inda ana yin sana'a, ana shiga makarantu, ana zama manyan ma'aikatan gwamnati. Muna da manyan ma'aikatan gwamnati, muna da manyan 'yan kasuwa, muna da manoma, muna da makiyaya. A wannan lokaci ku ba wani abin da zai taso mana na harkokin addini, mu je muna bara da koko anguwa, masallaci, gun hukuma, gun wasu attajirai, mala Allah ba mutanen mu bane, ba yan Tijaniya bane, su zo suna wulakantar da mu, suna kuma tona mana asiri, kuma bukatar mu din ba biya za su mana ba. To saboda haka lalle ne muridai matasa, hatta ko da bairo ne zaka na turawa, ko zaka yi sana'a a yanke farshe ne, ko shushe na wanke takalmi, karkare na sana'a, ya kasance kana da sana'a yi. Baka ganin cewa idan kana da sana'a yi, in ku dubu ne aka ce kowa ya kawo biye nawa aka tara, in kullum ne ana tarawa, a wata nawa za a tara, a shekara nawa za a tara, a waɗannan kuɗaɗe da ake tara wannan, za a iya yin channel namu irin na kanmu. Sannan ku ne yanzu misali, da akwai channel wannan na a ce Alfaida Tijaniya, ina wannan channel Alfaida Tijaniya yake? Haka wanda mu muka bude ma a Nigeria, saboda rashin sana'a irin na jama'anmu, mun bude channel, amma gashi nan mun dakatar da wannan channel din, channel na Al-Minhaj misali. To saboda haka a gaskiya muna da yawa, amma ba mu da plan, ba mu da tsari na tattalin arziki wanda za mu gina al'ummanmu. Saboda haka lalle ne muridai su mayar da hankali akan sana'a, duk abin da zai janyo musu kuɗi, duk abin da zai sa su samu kuɗi, kada su raina wannan abu, kada su raina sana'a. Musamman ma iyayenmu magabata, ɓangaren tattalin arziki ɗin nan, noma da kiwon nan fice suka yi akai, sun yi fice a noma da kiwo, wanda namuzashi ne maulanmu Sheikh Ibrahim Niyaz, ko maulanmu Sheikh Muhammad Kibrima, wanda kowannensu yana da gurin da yakan iya noma hatsi ko wake buhu dubu da shekara. To yanzu komin yawan zawiya, komin yawan bakin da ake samu, in dai za ana noma hatsi buhu dubu, ko dawa buhu dubu, ko wake buhu dubu, wannan hidima ne na zawiya, ba za a yi shi ba. A irin wannan zamani da aka yi watsi da noma, aka yi watsi da sana'a da kiwon nan, la'alla in wani abu kaɗan ya taso a zawiya, babu wanda zai buga kirji cewa shi zai iya yin wannan abu din. Sai zai a dau fula, yan agaji suna yawo a dau fulo, fula yan agaji suna yin yawo. To da wannan biye-biye din da ake tattarawa, na dala-dala da ake tattara wannan, yaushe ne za ku tara kuɗin da za a yi wani abin alkhairi a ciki? Wanda duk kuɗin da aka tara ma gaba ɗaya me zai iya yi? To saboda haka, amma idan muna sana'a, muna noma, to me zai faru? Ko muna kiwo, me zai faru? Muna kasuwanci, me zai faru? In wani abu ya taso, wani zai ce kai ku bari ni zan yi. To saboda haka yanzu aka ce a nan a zo a taru a yi wani abu, aka ce kowa ya kawo jaka 10-10, kowa ya kawo jaka 20-20, ko 50-50, idan aka tara ne ni ba za a yi ba. To saboda haka rashin sana'a mun ci baya sosai, rashin kasuwa, rashin kiwo da muka gada, ko noma da muka gada, duk mun wasan muna ta shan wahala, sannan abu kaɗan ya taso ba za mu iya yin sa ba. Wannan abu ne wanda yake da muhimmanci zawoyoyinmu su mayar da hankali a kai. Haka uwa uba abin da ya shafi haɗin kai, a wasu wuraren za ka iya samu tsakanin wannan zawiya da wancan zawiya ba sa jituwa, kuma abu guda ake yi, wannan suna wazifa, wancan suna wazifa. wayannan shehun su maula mushi a matijani wayan san shehun su maula mushi a matijani amma zaka ga ana gaba a wasu zawuyoyin wanda kuma wannan gaba da ake in kabi kabibiya kabididdin sa ba wai gaba gaba ne wanda ya taso a shari'anci akan wani abu na addini ba kan abin duniya ne wannan yafi wannan samu shine ko wannan ya karbu agun gwamnati wannan bai karbu ba hasada ce kawai ba wani gaba ne da ya shafi akan addini musulunci ba to saboda haka hadin kai abu ne muhimmi har maula mushi a matijani manzan Allah yake gaya masa yake saka gaya wa abokananka sahabbansa kada su cutar da ni yace tayaya kuma sahabbaina ya ma'aiki za su cutar da kai yace idan suka cutar da ma'aiki yace idan suka cutar da junan su to sun cutar da ni to saboda haka abinda muka sani mu ƴan tijaniya mu so juna mu kaunaci juna mu taimaki juna in ya kasance baraka yana tasowa tsakaninmu ba za mu cimma buri ba to saboda haka lalle ne batun haɗin kai zawuyoyi su kasance abu guda bakin su daya in wani abu ya taso gina wata makaranta a wata zawuya ko gina wani masallaci a wani zawuya kar mu zaci cewa wannan aiki ne na wancan zawuya din duka zawuyoyinmu mu haɗa kai mu gina wannan masallaci mu haɗa kai mu gina wannan makarantar in a zawuyar mu ma idan muka taso yin aiki irin wannan su ma za su zo su haɗa kai da mu yi aje wannan shine abin da muka gada iyaye da kakanni saboda haka kowanne batija ne muridin maula mushi a matijani mu din da shehunan mu namu gaba ɗaya muridan shi maula mushi a matijani to saboda haka dole ne mu haɗa kanmu domin mu ci gaba duk al'umman da ta haɗa kanta za ka ga ta ci gaba ko turawan nan a duniya da me suka shi United States al'ummar mutahida da ake magana ko turawa Amerika kasashe ne suka kai yanzu ƙarfi da yaji sun mulke mu a suna cewa sun ba mu yancin kai sun je kasar su ma ba gaskiya bane kowa ya riga ya sani so ba gaskiya bane saboda har yau dukiyar kasar mu ba ma amfana da dukiyar kasar mu sune suke amfana da dukiyoyin da yake kasar mu sanin kowa ne a duk duniya ba gumi arziki irin Afrika gharb afrikiya afrika ta yamman nan duk duniya babu wanda yake da arziki irin wannan babu wani nau'in arziki da zaka nema a west africa ka rasa amma me yake faruwa kuma babu inda ake yunwa da talauci a duk duniya sai irin wannan wajen to ta nan zaka gane cewa ina dukiyar ta tafi su din ne har yanzu a sun tafi su suke moran dukiyar da mu muke da shi da me suka zama haka sun hada kansu Amerika kasa kwaya ɗaya za ta iya juya duniya ne gaba ɗaya kasashe ne wajen 50 suka zama to kasa guda ɗaya haka turawa ma sun haɗa kai kasashen tarayyar turawa ba haka larabawa ma khalij sun haɗa kai ba to afirka fa a tarwatse a warware to saboda haka rashin haɗin kai shine zai sa duk abin da kuka ba za ku ci gaba ba yanzu tsintsiya kwaya ɗaya zai yi shara ne ka zare guda ɗaya raka ce za ka yi shara da shi ba karyewa zai ba amma idan ka har haɗa su gaba ɗaya ba za ka yi shara to wannan shi ne saboda haka ba abin da zai sa mu ci gaba fiye da haɗin kai a ƙarshe abin da za mu rufe da shi shi ne a tariƙar mu ta tijaniya a tariƙa ce ta ilimi duk batijani himmarsa ta kasance akan haddace Qur'ani kamar da muka yi magana bayan ya haddace Qur'ani ya san da cewa ilmummuka suna nan suna jiransa ba wai ilimi ya kare da haddace Qur'ani bane ga shi kuna jiransa daga kawaidi har mudawana yana jiransa nahu yana nan yana jiransa a ajida da ajruniya daga ajruniya har al-bahrul muhit nan yana jiransa haka fannonin ilimi suna nan suna jiransa saboda haka batun kai tunanin zaka huta bai taso ba kai tunanin zaka huta kana batija ne bai taso ba har maulan mu shi Ibrahim ya cikin litafi shi al-bayan wa tabyin fi tijaniyati wa tijaniyin yake cewa maganan maulan mu shi Ahmad Tijani da yake cewa duk abin da ya zo muku daga gare ne ku auna shi da sikelin shari'an nan yace kalubale ne da duk wani muridi na tijaniya saboda abinda malamu Sheikh Ahmad Tijani yake nufi, kowanne muridin Tijaniya yana da bukatan yayi ilimin da zai iya auna duk abin da ya bijiro da mizanin shari'a, yayi ilimin da zai iya auna duk abin da ya bijiro da sikeli da shari'a. Wannan jan aiki ne fa, ma'ana kaman yace zai zamo mustahidi ne. Mustahidin nan fa ta yaya zaka zama to mustahidi? Imam Suyuti fa ku duba ilibinsa da shaharansa da yawan littattafansa da tafannunin shi a ilimi, da yayi iddia'i cewa shi mujtahidi ne, malaman zamaninsa ta suka masa ta suka ce sun fuskanci ta. Yace idan ba ku yadda ba, ku zo ku mini interview, ku zo ku jarraba ni a sharuda na kasancewa mustahidi. Akwai abin da ban cika ba, ko akwai abin da ban sani ba. Aka tara kowanne fanni ilimi wanda yafi sanin wannan ilimi, aka sashi gaba. In malamin nahawu ya shigo yana mishi tambaya kaza kaza kaza, duk zai gama bashi ansa, yace ni na gama. Sai malamin fiqhu ya shigo ya gama tambayoyinsa, yace ya gama. Haka duk ya gama da su. Bayan ya gama da su yace to kun yadda ni mujtahidi ne? Sai suka ce eh mun yadda mun sallama. Shi kuma yace to ni kuma na janye. Ni kuma na janye, kowa yace da ni bashafi'e ne, yace haka. To in har wannan shi ne mujtahidi, malamu Sheikh Ahmad Tijani yana so kowanne muridin Tijaniya ya zamanto wannan. To akalla in bai zamo wannan ba, ya kamata ya zamo ana nuna shi a harkar ilimi. To amma yanzu haka ake a yanzu? Wallahi ba haka ake ba. To saboda haka za mu takaita a nan, lokaci yana koyewa, ana jira mu, muna godiya ta musamman da wannan zawiya. Muna gode waɗannan matasa wanda su ne sanadiya na gayyato mu mu zo nan wajen mu yi wannan karatu. Muna gode musu, kuma muna musu addu'a Allah ya ba su himma irin wannan himmata ya ba su da. Ma'ana a gaskiya dole ne a yaba musu, kaga ana aikin alkhairi a can wata anguwa, ka zo ka biyo sawu ka ce kai ma kana so a je dawiyar ka ayi wannan. La'alla idan ba su yi haka ba, za mu gama kwanakinmu a yame mu tafi nan zawiya, ba su ma san da mun zo garin nan ba, saboda girman garin. To amma a sanadiyarsu muka zo muka ga yan uwa, muka ga fuskokinsu, muka ji daɗi. Musamman ma muka zo muka samu Sayyidi Usman, wanda ba mu san da ma yana nan ba, dan uwan Khalifa Munir na Damagaru. Muka same shi a wannan waje, muka yi tsuntuwarsa, ba mu yi zaton ma yana wannan wajen ba. Muna maganan Khalifa, ya ce to ai shi dan uwansa ne Khalifa duk. To saboda haka mun gode wa Allah, Allah subhanahu ta'ala ya amfane mu daga dukkan abin da muka gabatar. Sannan mu rike dariƙa ta Tijaniya, mu kula da wazifa duk wasu cikin kinu da Tijani ma dama ya rike dariƙa ta Tijaniya, Allah subhanahu ta'ala zai tsare shi, zai fitar da shi. Ko wannan cikin kinu, misali da kuke jin labarin sun wakana, akwai zawiyar da a angunsu aka yi yaƙi, amma ko ƙwarzana wani muridi bai samu ba a angunsu. Duk yaƙin da aka yi, muna nan a cikin garin Damaturu ake wannan yaƙi. Za a kashe mutum ɗari a je a ga gawansu, ba gawan Tijani ko ɗaya? Karama ta malamu Sheikh Ahmad Tijani. Ku duba hargitsin da aka yi a Maiduguri da kashe-kashe. Mutane suna so su tsira, za su gudu su zo zawiya, duk wanda ya zo zawiya ya tsira. To saboda haka wannan tariƙa ce ta Tijaniya. To saboda haka a riƙe wannan tariƙa ta Tijaniya. Kuma mun san tariƙa ta Tijaniya wurdi ne da izini da sharti. Wurdi, izini, sharti. In ka rasa ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku, ka rasa Tijaniya. Wurdi shi ne kai lazimi kai wazifa kai zikirin Juma'a yadda ake yin su. Sannan izini ya zamanto ka karɓa a gun wanda yake da izini sahihi. Sannan sharadi, sharuɗan da aka shimfiɗa maka, biyayya ga iyaye, sallah a jami'i, biyayya ga malamai. In ka karɓa ba za ka bari waɗannan sharuɗan gaba ɗaya, ba za ka sha taba ba ko wasu shaye-shaye, waɗannan sharuɗa ka kula da su. idan kana gurdin kana da izini kana da izini kana yin gurdi baka cike wadannan shuruda ba sunan ka zakiru ne abin da yasa ka zama to zakiru duk mutumin da yake salati ko istighfari hai da sunan sa zakiru amma ba zai yi a ce ma batija ne ba dan me ba za ta yi ma batija ne ba saboda baka cika wadannan shuruda ba haka nan ka cika shuruddan kana yin wurdi amma baka da izini sahihi a wajen wanda yake da izini sahihi nan ma sunan ka zakiru ne haka nan kana da izini sahihi ka cika shuruda amma baka yin wurdin wannan ma ba za ka zamanto batija ne ba saboda haka in kana yin wurdi ba izini ba din shuruda sunan ka zakiru ne shi yasa suke cewa tsakanin zakiru zakiru da tijani akwai umumi umumun wa khususun min wajihin da ake magana umumun wa khususun min wajihin ana cewa kullu tijaniyun zakiru walaysa kullu zakirin tijaniyan mana duk batijani zakiru ne amma ba kowanne zakiru bane batijani ta saboda haka a lura da wannan sosai abubuwa guda ukun nan a kula da su ji'i wurdi da izini da sharuɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
jama'a muna farin ciki da wannan babban bako da ya kawo mana ziyara lalle kam babban tsuntuwa ce muka yi wanga jikan Sheikh Jibrima ne Zulma Arif Sheikh Jibrima sananne ne duk duniya kowa ya san shi shehu ne wanda yake ya tumbatsa daman tun gabanin bayyana faira ya zo kuma hallo saboda halinsu na waliyai tun da ya a matsayin ma shi ne yana ta mahalin faila ma shi ne zai zamanto shi ne sahibul fairaci amma da ya zamanto ga wanda Allah ya ce shi ne kuma ya sallama ya bi shi wanda yake kamar yadda shehu yake gaya mana cewa mutane su kula da neman ilimi Sheikh Ibrahima radiyallahu anhu shi ne wanda ya zamanto shekara gaba daya yayi mashi planning ya kasafa shi wata uku kamar yadda muka samu labari duk da cewa sahimmu ne suka yi zamani da shi suka zamana tare da shi mun ji an ce wata uku yana cikin halwa wata uku yana cikin nazari na littattafai banda shi ma littattafan da yake wallafawa maktabar shi aka ce in ka je abun kallo ne komi akwai sannan kuma yana tafiya duka wurare wanda suke masu muhimmanci wanda suke na tarihi na musulunci duk inda wuraren nan suke a cikin wata uku nan sai ya ziyarce su sannan kuma ya zo ya zauna wata uku ya ba iyalin shi damun su gan shi su ni'imtu da shi kuma su nemi albarkar shi to ka jiba irin wannan mazaje akwai littattafai wanda suke manya-manyan littattafai wanda suke idan ka karanta da farko ma kai in ka ga yadda ake addu'a ka ga yadda ake tawassuli da salatul fatihi sai ka ji tsoro ka ce kai anya ma to Sheikh Ibrahim ne radiyallahu anhu laraba su da kan sun san shi waye to saboda haka wannan shine Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu kenan sai sanin ce muku babban suntuwa ce muka yi sai mu gode ma Allah wannan su zo su halarto mu su zamna wurin mu ma ba su ce komai ba su gan mu mu gan su mu kalle su babban alkhairi ne Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu a kowane lokaci ganin manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam kiri da kiri mu shafatan ba wai a mafalki ba dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan li anna shaytan la yatamassal bi wa man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqzat to Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu manzon Allah yake gani kiri da kiri to wannan jikan shi ne mu shi ne shi da kanshi Sheikh Ibrahim ne ya zarte mu saboda haka jama'a wagga babbar dama ce wanda Allah ya ba mu duk wanda Allah ya sa ya halarci wannan wurin to ya nemi albarka abunda Allah ya sauƙaƙa maka na abun nan na hadiya gaba shi Jibrima hadiya saboda haka mutane a kewaya samari duka wanda Allah ya hore ya bada hadiya ga shehunmu maulanmu Sheikh Jibrima radiyallahu anhu sai mu ce mun gode ma shehu wannan ziyarar da ya mana Allah saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara musu na'am sannan kuma a cikin wannan mazamni da muke ciki akwai wanda suke buƙatar tajdidi shine muna son shehu yayi mana tajdidi bisan dukan wanda suke da auradi ne ikhtiyariya ko kuma auradi ne wanda suke khususiya shehu yana nan sai ya yi tajdidi ga kowa kowa sai niyya ya daura aniya shehu zai yi tajdidi shine babban alkhairin wannan irin ziyarar wannan bayin Allah wanda suke samun irin su zo su halarto ma wani abu ne ballantana kaga sun zo a boye wannan samarin suka janyo mana wannan babban tsuntuwa suka kawo ta sai mu ce alhamdulillah insha Allah sai suna son tajdidi
kowa ya karanta fatiha da salatu fatiha yayi niyyar tajdidi in kuma akwai wanda zai karbi hurjin da kika tijaniya shi ma yayi niyya ya so daga baya malaman zawiyan nan mukaddamai su yi shi bayani yadda ake yin kome da kome kowa ya karanta fatiha da salatu fatiha da wannan niyya a zuciyarsa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانه وتعالى وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله
نعم.